من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين. Baka ƴan'uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri namu a yau 3 ga watan Ramadan. Hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana 1444, kuma wannan shine tafsiri namu na biyu a cikin wannan wata, a wannan masallaci namu na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril, wanda aka fi sani da masallacin Triumph. Idan ban manta ba, jiya muna cikin suratul Hajj, inda muka kwana akan aya ta 60. Yau kuma za mu tashi akan aya ta 61 a cikin dai wannan sura ta suratul Hajj, inda Ubangiji madaukakin sarki yake cewa:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Zalika bi anna Allah
Na'am. Ubangiji madaukakin sarki yace zalika, wannan ya faru ne dangane da abubuwan da ya faɗa na taimakon wanda aka zalunta. Bi anna Allah yuliju al-layla fi an-nahari, cewa Ubangiji madaukakin sarki yana shigar da dare a cikin rana. Wa yuliju an-nahara fi al-layli, kuma yana shigar da rana a cikin dare. Wa anna Allah sami'un basir, lalle Ubangiji madaukakin sarki mai ji ne, basirun ko mai gani. Zalika, da wannan ne, bi anna Allah huwa al-haqq, lalle Ubangiji madaukakin sarki shine gaskiya. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, lalle abinda suke kira kuma bayan Allah wanda ba Allah ba, huwa al-batil, ƙarya ce. Wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, lalle Ubangiji madaukakin sarki shine madaukaki mai girma. Wannan ayar, kamar yadda muka ji ta biyo bayan da Ubangiji madaukakin sarki a sama yake cewa lalle shine iko ne da taimakon wanda aka zalunta. Idan mutum aka yi masa zalunci ya rama, sannan kuma aka yi mar fiye da abin da aka yi mar a sababin ramawar abin da aka yi mar, to Allah zai taimake shi, zai ba shi nasara akan waɗanda suka zalunce shi din. To shine anan Ubangiji madaukakin sarki yake siffanta kansa da kamala ta cika, yanda ya taimaki wancan azzalin, wancan wanda aka zalunta din, ya zama sababin kwato mishi haƙƙinsa. To wannan yana nuna cikakkiyar ƙudirar Ubangiji madaukakin sarki, kuma da wannan ƙudirar ta Ubangiji madaukakin sarki shi yasa yake cakuɗa dare da rana, yake shigar da rana a cikin dare. Wani lokaci kawai kana tafiya ana rana, baka san kwatsam sai kaga dare ya shigo, wani lokaci sai rana ta shigo in ana cikin dare, wani lokaci daren ya fi yawa, wani lokaci ranar ta fi yawa. Ubangiji madaukakin sarki yana cewa yulijun, yana fadar wannan kudirar tashi ta canzawar dare da rana. Duk lokacin da ya faɗi wani tasarruf, ya faɗi wani aiki da ikonsa da ya yi, kamar yadda Allah ya ce qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u, ka ce Ubangiji madaukakin sarki shi ne mamallakin mulki, yana ba wa mulki wanda ya so, wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u, kuma yana kwace mulki ga wanda ya ga dama, wa tu'izzu man tasha'u, kuma Allah yana daga wanda ya so, wa tuzillu man tasha'u, kuma yana kaskantar da wanda ya ga dama. Bi yadikal khayr, ka ce dukkan alkhairi a hannunka yake, innaka ala kulli shay'in qadir, lalle kai mai iko ne a dukkan komai. To sai Allah ya ce tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi layli, kana shigar da dare a cikin rana kamar yadda kake shigar da rana a cikin dare, wa tukhrijul hayya min almayyit, kuma kana fitar da rayayye matacce a cikin, kana fitar da rayayye a cikin matacce, wa tukhrijul mayyita min alhayyi wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab, kuma kana azurta wanda kaso ba tare da wani hisabi ba. Kaga anan ma'anar ilajihi laylu fi nahar shine yanda yake shigar da dare a cikin rana, ya kuma shigar da dare rana a cikin dare, kamar yanda na faɗa. Kuma wannan yana nuna kudura ta Ubangiji madaukakin sarki, shine dukkan wani abu yake hannunsa, dan haka shi yake aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Sai Allah ya ce wa anna Allah sami'un basir, lalle Ubangiji madaukakin sarki mai jin dukkan maganganun bayinsa ne, basirun bihim, kuma mai kula ne da su, yana kallon su a duk abin da suke aikatawa, ba abin da yake koyuwa ga Ubangiji madaukakin sarki na halayen al'umma da bayinsa ga baki daya da fa'itashin su, ba abin da yake koyuwa ga Ubangiji madaukakin sarki, domin Allah madaukakin sarki shi ke sarrafa duk abin da yake faruwa a cikin duniyar nan, kuma shi yake da iko da tasiri wajen duk abin da kaga ya yiwu, da saninsa da ikonsa ba abin da yake ɓuya a gare shi. Sai ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq, wannan duk ya faru ne na wannan kudura ta Ubangiji madaukakin sarki, ne yanda yake shigar da rana a cikin dare, ya shigar da dare a cikin rana. Wannan ne ya faru ne bi anna Allah huwa al-haqq, domin lalle Ubangiji madaukakin sarki abun bauta shi ne wanda yake na gaskiya da ya cancanta a bautata mishi. Ai wannan Ubangijin da yake wannan aikin shi ne abin da yake na gaskiya, wanda ya kamata ya zama shi kadai ake bautatawa, ba a hada wani da shi a wajen bauta. Shi yasa Allah ya ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq, domin Ubangiji madaukakin sarki shi ne gaskiya, dukkan wata ibada tashi ce, shi ne ma'abucin sulba, shi ne ma'abucin mulki wanda yake mai girma, duk abin da ya nufa ya aikata yana tabbatuwa kuma yana kasancewa, duk abin da bai so ba bai nufe shi ba kuma abin nan baya kasancewa. Kowane abu yana mai talautuwa, yana mai nema da buƙatuwa zuwa ga Ubangiji madaukakin sarki, kuma duk abin da ya zo gaban Allah zai kaskantar da kansa ne, domin shi ne mai iko, shi ne mai tasarrufi. Sai ce wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, lallai duk abin da suke kira koma bayan Allah to wannan ƙarya ne, duk wani abin da za a ce abun bauta ne, duk wani abin da za a je za a bautata mushi ko za a kira shi koma bayan Ubangiji madaukakin sarki, to wannan ba abun bauta bane na hakika, ƙarya ne, bai cancanta a bautata mushi ba. Shi yasa waɗansu malamai suka karanta wa annama yad'una, wasu wa annama tad'una, wato abinda mushrikai suke kira ko abinda ake kira a bautata wa Ubangiji madaukakin sarki na gumaka da dukkan wani wanda aka ajiye shi a matsayin abun bauta ba Allah ba, to wannan ƙarya ne, ba abun bauta bane na gaskiya. Wa anna Allah huwa al-aliyyu, lalle Allah madaukakin sarki shine madaukaki, al-kabiru, wanda yake mai girma, kamar yanda a wani waje yake cewa huwa al-aliyyul azim, lalle Allah madaukakin sarki huwa al-aliyyul azim, shine wanda yake madaukaki al'azim, wanda yake mai girma, mai girma a dukkan sufofinsa da sunayensa, mai iko da ƙarfin mulki, babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai shi, kuma ya daukaka ga dukkan bayinsa, kuma dukkan bayinsa masu buƙatuwa ne zuwa gare shi subhanahu wata'ala. Sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihu.
Ko ba muna da sabon inji bane ake da shi wanda Sha'aban ya kawo, ko a duniya ne ake da shi?
Inna Allah latifun khabir, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa inna Allah lahu wal ghaniyul hamid. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardh wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardh illa bi idhnihi inna Allaha bin-naasi la-ra'uufun rahiim. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور.
نعم وبنجي مدوكتين سركية سي ألم ترى شنبك قبا أن الله أنزل من السماء ماء. Lalle Allah madaukakin sarki yana saukar da ruwa daga sama. Fatushbihul ardu mukhdarra, sai ƙasa ta wayi gari ta zamanto kore shar. Inna Allaha latifun khabir, lalle Ubangiji madaukakin sarki mai tausasawa ne, kuma mai bada labari ne dangane da abin da bayinsa suke aikatawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin ƙasai nasa ne. Wa inna Allaha lahuwal haqq, lalle Ubangiji madaukakin sarki. Wa inna Allaha lahuwal ghaniyul hamid, lalle Ubangiji madaukakin sarki mawadaci ne, alhamid abun godiya ne. Alam tara, Allah ya ce shin baka gaba, anna Allaha sakhkhara lakum ma fil ardi, Ubangiji madaukakin sarki ya hore muku duk abin da yake cikin ƙasa. Walfulka tajiri fil bahari, kuma ya hore muku hatta jirgin ruwa yana gudana a cikin koguna. Bi amrihi, da umarnin Ubangiji madaukakin sarki. Wa yumsiku sama'a, Allah madaukakin sarki ya riƙe sammai. An taqa ala al-ardi, yanda ba za ta faɗo ba a kan ƙasa. Illa bi iznihi, sai da izininsa. Inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim, lalle Ubangiji madaukakin sarki mai jin ƙai ne, mai rahama, mai tausayawa ne ga mutane. Wa huwa allazi ahyaakum, shine wanda ya rayar da ku. Thumma yumitukum, sannan kuma shine wanda zai kashe ku. Thumma yuhyikum, sannan kuma ya rayar da ku. Innal insana lakafur, lalle dan adam mai butulci ne, mai kasirce ma Allah ne. Wannan ayoyi dukkansu su ma suna nuna ƙudura da mulki na Ubangiji madaukakin sarki, yanda Allah madaukakin sarki yake furo da iska, iskan nan ta haɗa gizagizai da gajimare, shikenan sai ruwa a kan ƙasa, wanda da ƙasar bushashshiya ce, babu komai a cikin ƙasashshiya, dandanan sai ta kumbura. Idan ta kumbura, sai ka ga tsirrai sun fito daga cikinta. Inda wani waje Allah ya ce fa'iza anzalna alaiha al-ma'a, yayin da muka saukar da ruwa ihtazzat wa rabat, sai kasar ta girgiza sai ta kumburo yayin da waɗannan furanni ko kuma waɗannan shukoki ko waɗannan dukkan tsirrai suke so su hudo ƙasa su fudo sai anan yace fatusbihul ardu muhdarra dandanan fatusbihul ardu sai ƙasa ta kasance muhdarra koriya shar da kuma jajajir ko fako ko kuma ba abinda kake gani na kore illa ruwan ƙasa gabaki daya wannan alfa'u din huna litta'aqib malan yace fatusbihul ard to amma at-ta'aqib din shi a larabci wa ta'aqibu kulli shay'in bihasbihi ta'aqibun ko ne da gurgurdan sa kaga anan da Allah madaukakin sarki ya sauko ruwan yau in dai yau akai mamakon ruwan sama to insha Allah gobe da safi zaka ga ƙasa ta fara tsatsagewa ta fara kumbura waɗannan tsirrai din sun fara nufin hudowa amma a wani waje ta'aqib din sai ya zama tsora bayan kwana 40 kamar yadda Allah ya ce daga farkon ayar thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan fa khalaqana al-'alaqata mudghah kaga hadisi ya tabbata sai bayan kwana 40 kaga anan fa tushbihu al-ardu mukhdarra ai sai ƙasa ta zama koriya bayan da ta zama bushashshiya jajajir wannan ruwan sama ya canza ta ta zama haka sai ce inna allaha latifun lalle ubangiji masani ne masanin da ba abin da yake kuya daga gare shi masanin da ya san dukkan wani nau'i na ƙasa ya san dukkan wani loko da lungu da sako ya san dukkan wata kwaya ta amfani duk kankantarta duk kuma girmanta ba abin da yake koyuwa ga ubangiji madaukakin sarki domin kalmar latif abin da take nufi a larabci shine wanda yake masanin diddigin sanin kowane irin abu duk kankantarsa su yawan sa ubangiji madaukakin sarki ya san duk abin da yake gudana a cikin ƙasa ƙasa hassan mai haƙa sai bakwai haka ma ya san duk abin da yake gudana a sama hassan mai bakwai wato babu wani abu da yake boyuwa gare shi shi yasa kamar yanda Luqman ya faɗa ga ɗansa yace ya bunayya innaha in takumi saqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah sai yace inna Allah latifun khabir yace ya kai ɗana ka sani ko da daidai ƙwayar zarra ne na abu ta zamanto a cikin dutse wanda yake taltal a cikin duhun dare ko kuma a cikin sammai ko a ƙasai sai ubangiji madaukakin sarki ya zo da ita kuma ya san da ita sai ce inna allaha latifun khabir lalle ubangiji madaukakin sarki mai ilimi ne ilimin da ba irinsa kuma khabirun mai ba da labarin duk abin da yake wakada a wani waje Allah ya ce ala yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard shin ba za ku yi sujjada ba ga ubangiji wanda yake fitar da wannan tsirrai din daga ƙasa ya fito da isa bayan an yi ruwan sama a wani waje ya ce wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala raqbin wala yabisin illa fi kitabin mubin babu wani ganye da zai fado daga cikin wata bishiya ko kuma wani kwaya da take cikin duhun ƙasa ko kuma wani danyen abu ko bushashshe face ubangiji madaukakin sarki ya san sa to babu abin da yake koyuwa ga Allah madaukakin sarki wama ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin wannan duk Allah yana nuna mana cikakken ikon da kwaya duk kankantarta a cikin ƙasa ƙasa har ta bakwai ba ta koyu a gare shi ba to ta yaya kai dan adam da girmanka a ban ƙasa a fili za ka aikata wani abu kuma wannan abin ya koyu ga ubangiji madaukakin sarki in har duk kankantar ganyen bishiya a dokar daji da babu kowa in ya yanke ya bar bishiyarsa ya fado Allah zai ji ƙarar fadowarsa to ina ga dan adam da yake yawo a ban ƙasa kai kenan babu abin da mutum zai yi a boye ko shi kadai ko da jama'a ko ana gani ko ba a gani ko a daki ko a garin su ko a garin da ba nasu ba ko inda kowa ya sani ko inda kowa bai sani ba, yace wannan abin da ya aikata ko ya furta zai koyu ga Ubangiji madaukakin sarki. Wannan shine dalilai da ka ga na ayoyi da Allah madaukakin sarki yake kawo mana domin mu gane kudura da ikon Ubangiji madaukakin sarki. In har mun gane irin waɗannan halittu waɗanda suke kankane, wanda in ana tona rijiya za a je can tsakiyar ƙasa ana tonawa, kaga an tono wata tsutsa ko an tono wani abu, to kuma Allah ya san da zaman sa, kuma ya yake bashi abinci har ya rayu a can ƙasan ƙasa. To kaga kai da kake saman ƙasa kake yawo, bai kamata ka rinka jin a jikinka ba akwai abin da zaka aikata ya koyu ga Ubangiji madaukakin sarki. Abin da yake naka kawai ka sallama wa Allah madaukakin sarki, ka bi umarnin sa, ka kaucewa abin da ya hana, kai iyakar kokarinka wajen tsayar da ibadinsa, ibada tasa. Domin me? Domin ikon sa yafi karfin komai, ilimin sa ya zarce dukkan wani tunani, ikon sa akan ka ta kowane hali zai iya kama ka. Ubangiji madaukakin sarki mai iko ne. Sai ce lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, duk abin da yake cikin kasai da samai mulkin sa ne, komai ka gani. Kuma wannan mulkin da yake da duk abin da yake cikin samai da kasai, shi Allah ya wadatu da wannan abu. Ba yana mulkin abin da yake cikin samai da kasai bane ba dan ya kambama dan mulkin sa ya fadi, kamar yanda masu mulkin duniya suke. Lokacin da kake mulki so kake a rinka yi ma da'a, in ka zo wucewa mutane su fito da gudu suna gaishe ka, in duk inda ka je in kana magana ayi shiru, to wannan zai kambama ka, ka rinka jin a jikinka hakika kana mulki kuma kana son mulkin. To Allah madaukakin sarki shi ba haka yake ba. Mulkin sa duk abin da yake samai da kasai dole ne dau an aukar han, zai ma da'a ko yana so ko baya so. Kuma da'ar mai da'a da saban mai sabo da zunufin mai zunufi ba ta ragewa Ubangiji madaukakin sarki wani abu daga cikin ikon sa ko daga cikin mulkin sa. Wa huwa ghaniyun amma suwahu, kuma Ubangiji madaukakin sarki ya wadatu da duk abin da ba shi ba. Wa kullu shay'in faqirun alaihi, kuma duk abin da ka gani a duniya yana mai nema ne ga Allah madaukakin sarki. Abdul ladahi, kuma bawa ne a gare shi. Sai ce alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardi, shin yanzu ba za ku gaba ga wata ni'ima da Allah ya muku, ba za ku dubi wannan ni'imar ba da Ubangiji madaukakin sarki ya yi muku? Wace ce ni'ima? Ya hore muku duk abin da yake ban kasa, na dabbobi, na dukkan nau'uka na kowace dabba ta gida da ta jeji. Allah madaukakin sarki ya hore wa dan adam duk girman raƙumi za ka jawo shi ka soke shi ya fadi, duk girman sa da shanu za ka yanka su ana kallo, ka hau wanda za ka hau, ka yanka wanda za ka yanka, ka yi noma da wanda za ka yi noma da shi, ka yi huda da wanda za ka yi huda da shi, ka sarrafa dukkan wasu dabbobi da jimadat da dukkan wani daskararrun al'abubuwa, ka hura dutse a yi gini a cikin dutse ya fita, a tsaga ruwan teku a yi hanyar jirgin ruwa, jirgin ƙasa ta wuce ta cikin teku, a yi hanyoyi a sama da ƙasa, a yi duk abin da za a yi da dukkan wani abu, wazuro wa simar, da dukkan 'ya'yan itatuwa ku shuka su, ku tsara su, ku yi layi da filayoyi yanda kuke so ya zama abin sha'awa, kuma abin da kuke so ku shuka ya fito ku tsinka, duk Allah madaukakin sarki ya yi muku wannan. Kama Allah yanda ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, Allah madaukakin sarki ya hore muku duk abin da yake ban ƙasa, ya hore muku duk abin da yake cikin ƙasa, dukkan wannan daga gare shi ne da kyautatawarsa da falalarsa da ni'imarsa da ya muku. Sai kuma ya ce wal fulka tajri fil bahri bi amrihi, sannan ku duba ku ga jirgin ruwa wanda yake gudana akan koguna, akan ruwaye, akan teku da al'amarinsa. Allah ya hore muku shi, ya sauwake muku shi, yanda za ka ga jirgin ruwa wanda yake ambaliya, yake tumbatsa, wanda yake mai haɗarin gaske, amma a ƙera ƙatar jirgin ruwa ya ɗauki mutane, ya ɗauki kayansu su zauna a ciki, su yi tafiya a cikinsa mai nisa, da wannan kayan mai nisa ya kai musu inda suke so, su ɗora musu abin da suka so cikin kwanciyar hankali, su kai duk inda za su kai. Wannan duk iko ne na Ubangiji madaukakin sarki, shi yake yi kuma shi ne mai iko. Ubangiji madaukakin sarki ya sanya mutum ya shiga cikin jirgin ruwan nan kuma ya samu kwanciyar hankali, ya samu nutsuwa, mu dauko kayan da ake bukata a Afirka a dora su a kai Turai ko a kai Asiya, kayayyakin da ake bukata a Asiya a Turai a tsoro su a kawo su Afirka, a dauki jirgin ruwan da za a zauna a dora mu container da za a yi wata watanni ana saukewa, kuma ya fita ya kawo mutane, ya kawo abun amfanin su ko kasuwancin su da suka tsora mushi. Duk wannan falala ce ta Ubangiji madaukakin sarki da yiwa bayinsa. Allah yana jaddada mana wannan falala ne domin mu gane ikonsa da ni'imarsa a gare mu. Duk wannan ya jayu izuwa ne, ya jayu izuwa mu bautata mushi shi kadai, mu kadai ta shi kadai, mu sakankance, mu yarda shi ne mai iko, shi ne mai yi, shi ne mai bayarwa. Wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi izni. Da Allah madaukakin sarki ya so sai saman nan ta rufto, ba ma sama ba kawai, tauraro guda ɗaya daga cikin tauraron nan da muke ganin su dubbai ɗaya in ta yanke, ya yanke ya fado, sai ya kone duniya da duk abin da yake cikin ta. Aka ce tauraro guda ɗaya in ya yanko ya fado ƙasa, duk ƙoraman duniya sai sun soye, duk abin da yake ƙasa sai ya soye. To ba tauraron ba ba, wanda taurari ne miliyoyi aka allake su, aka rata su a cikin sammai, ita kanta saman da take dauke da taurarin, take dauke da rana, take dauke da dukkan wasu halittu, Allah madaukakin sarki shi ya rike ta, ya rike ta wanda ba za ta sauka ba a ban kasa sai da izinin Ubangiji madaukakin sarki. Da Allah madaukakin sarki ya so da saman nan za a yi ta samun matsala. Yanzu ku duba ku ga da ake samun matsala a kasa ta yi girgiza, ya abin yake faruwa, to da sama ce take girgiza, duniyar ce za ta tashi gaba ki daya. Duka kwanan nan ko dadewa ba a yi ba, ba a kai wata ba ko an fi wata, a Turkiya aka yi girgizar kasa, minti 40, sakan 44 ne, 44 sakan ne bai kai minti daya ba, amma dubban gidajen da miliyoyin da ya halaka kawai za ku da kasar ta yi, daga inda take ne ta dan za ku da haka, ko bayan wani lokaci ta zakudo ta dawo, Allah kadai ya san dukiyoyin da aka rasa da gidajen da suka rinda. To in sama ce za ta zakuda kuma tauraro ɗaya ya fado, to gabaki ɗayan mu halaka zani. Dan ka tashin duniya da gamawa da dan adam, wannan ba wani aiki ne mai wahala ba, dan adam ne kawai ke kuri. Yanzu mu din nan gidan gidaddajin nan namu wannan na taɓoɗin da sauransu, in ba dan Allah ya rike kasar mu ba ta nan wajejan, Allah da ikonsa da kudurarsa ya san talaucin da muke ciki, da bala'in da muke ciki, da ginin nuwan namu, da kwaltar tamu ba irin tasu ba ce ba ta can, mu sai aka rike kasar da ta ba ta yi. Amma a ce sakan biyu ta dan za ku da kasar, kaga duk gidajen nan na cikin birnin nan sai sun rushe. To kuma ya za a gina su? Amma can sakan 45 wannan gidajen duk suka rushe, kuma abun mamaki a cikin abinda bai fi sati uku ba aka gina gida 5,000 na zamani da AC sa da komai da komai, aka ce su yi hijira waɗannan su komo. To mu yanzu wane ne a wata ɗaya, wata gwamnati ce yanzu a wata ɗaya za ta iya gina ma gida 5,000? Ta ce ku tashi, kai rumfa 5,000 ba aka ce ai ya zama tashin hankali. To ashe duk wannan ni'ima ce da falala ta Ubangiji madaukakin sarki da yake mana, wanda wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi izni. Wai suka ce illa bi izni, ai sai da izinin sa. Me sai da izinin sa? Sai ranar tashin al-kiyama, domin saman nan za a nannade ta a dauke ta ma. Za a hada ta da kasa da baki daya a koma ta. Ko kuma illa bi iznihi, inda izinin sa, in yanzu yayi izini yace saman ta rufto, to shi kai ne mai ba da izinin ta rufto din, kuma in ta rufto din ba wanda ya isa ya tare ta. Shi yasa yace inna Allaha bin nasi, lalle Allah madaukakin sarki mu'amalar da yake wa mutane la raufun, mai tausata musu ne, rahimun, mai jin tsansu. Duk irin zaluncin da muke, duk irin saban Allah da muke, da maganganun da muke, amma Ubangiji madaukakin sarki duk yana mana wani dannan ni'imomi, yana kauda kai a gare mu. Duk irin kuri da dan adam yake, ni ba wanda ya isa ko sama da ƙasa za ta haɗe, ko me za a yi, sai dai a tashi duniya mutum ya yi ta kuri amma Ubangiji madaukakin sarki yana kallon mu ya san mu ba wasu abu bane ba kuma ba abin da zamu iya kamar yanda ya faɗa a wata aya wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala dhulmihim lalle Ubangiji madaukakin sarki ma'abucin gafara ne ga mutane duk da yawan zaluncin da suke aikatawa wa inna rabbaka lashadidul iqab lalle Ubangijinka mai tsananin ukuba ne wato in ya tashi kamu ba yanda za a yi a iya kauce mishi sai Allah ya ce wa huwa alladhi ahyaakum shine wanda ya rayar da ku thumma yumeetukum bayan an haife ku kun rayu wani shekara 10 wani 20 wani 100 wani 30 wani 40 thumma yumeetukum kowa da ajalin da aka irga mishi aka rubuta mishi sannan ya dauki rayukan ku thumma yuhyikum sannan kuma ya rayar da ku domin karbar sakamako shine lokacin da za a tashi alkiyama yace innal insana lakafur lalle dan adam me yawan kafirci ne me yawan butulci ne me yasa aka ce lakafur anan me yawan butulci ne duk wannan ni'imar da Allah yake mana duk wannan hore mana ƙasa da yake yi duk wannan hore mana dabbobi da yake yi duk wannan ba mu hankali da ni'ima da dukkan ni'imomi da muke rayuwa duk wannan tsare mana gudanuwar yanayi da yake na zafi sanyi ruwan sama fitar da tsirrai da duk wannan abubuwan da yake bana na oxygen din da muke shaka da duk kulawar da yake mana ya sa mu yi bacci mu tashi lokacin da muke so to amma duk da haka dan adam yana kasircewa kaga wannan tsabar butulci ne ga wanda yake ma ni'ima dare da rana wanda a kowane lokaci ba ma wadatuwa da ni'imar Ubangiji madaukakin sarki ba wanda zai wadatu da ni'imar Allah ta sakan biyu komai cikin ni'imar sa ne idan da kake gani maganar da kake furtawa in aka ce ya aka yi maganar take fitowa shi daidai ya ake bai yana da harshen yana da bakin yana da komai yana da hakoran menene wata na'ura ce ta samu matsala kaga mutum da idan da bakin da farare gwaragwara yana kallo bai gani da ina ne aka dauke kai duk wannan ni'imomin da Ubangiji madaukakin sarki yake mana amma mutum yana butulci yana kafirce ma Allah yana kin aikata abin da Ubangiji madaukakin sarki ya umarce shi shi yasa Allah a wani waje yake kaifa takfuruna billahi tayaya za ku rinka kafirce ma Allah wa kuntum amwatan fa ahyaakum bayan matattu ne ku ba ku Allah ya rayar da ku thumma yumeetukum sannan Ubangiji madaukakin sarki zai dauran ku thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un sannan ya rayar da ku ku koma izuwa gare shi a wani waje yace qulillahu yuhyikum thumma yumeetukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi kace Allah madaukakin sarki shine zai raya ku sannan ya kashe ku sannan ya hada ku a ranar tashin alqiyama wanda babu ku kwanto wannan ranar za ta kasance kaga kenan duk wannan ayoyi suke nuna mana ma'anar kalam ma'anar wannan magana ta yaya za ku rinka sanya ma Allah kishiya ta yaya za ku iya rinka bautar Allah da wani Allah ta yaya za ku rinka kiran wani Allah tare da cewa Ubangiji madaukakin sarki shi kadai ya kadaita da halittar ku da azurta ku da tasarrufin duk abubuwan da kuke aikatawa yaya ne hankali zai yi haka wanda ya halicce ka yake azurta ka dare da rana yake tasarrufi da duk abin da kake tasarrufi da shi shi yake baka lafiya shi yake baka kuɗi shi yake baka ni'ima shi yake baka ƙarfi shi yake baka komai da komai to ta yaya zaka kira waninsa yayin da ka zo ibada wa huwa alladhi ahyaakum shine ya rayar da ku bayan ba kwanan bayan ba a san ku ba ba wanda zai faɗi kafin a haife shi me yake iya tunuwa a ina yake kafin a halicce ka kafin ma kai wayo kai ta manta ma abinda kai kana dan shekara 1 2 sai ana baka labari kana dan shekara 8 ma ka manta wasu abubuwa da kai sai ka zo ana baka ballantana ma kafin a halicce ka din wa ya san a ina yake a ina kake a allake lokacin da kake dugon mani har ka fito yanzu aka haife ka har ka girma kuma kake saba Ubangiji madaukakin sarki kuma shine zai dau rayuwarka tare da cewa za ka koma zuwa gare shi to tunda kai imanin da ba kai ka zo kuma an fada ma akwai lokacin kuma da ba kai kuma kai ka gani da idaninka iyayenka da kakanninka da ƴan uwanka duk wanda aka ce ya mutu kenan ya tafi ko bai taba dawowa ba ka riga ka san haka to dan ne zaka zo ka rinka tunanin cewa akwai lokacin da wani zaka kira wani Allah ba Allah ba kuma akwai lokacin da zaka yi wa Allah butulci ka kibautata mishi yanda ya dace ka bautata mishi sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
likuni li ummatin ja'alna man sakanhum nasikun fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
Ubangiji madaukakin sarki yace li kullu ummatin ja'alna man sakan kowace al'umma mun sanya mata hanya da tsarin shari'arta hum nasikuhu su wannan shari'ar take bi su bautata ma Allah fala yunazi'unnaka fil amri kada su jayayya da kai a cikin wannan al'amarin da kazo da shi ya manzo sallallahu alaihi wa sallam wad'u ila rabbik kai kira zuwa ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim lalle kai kana kan shari'a wanda take mai kankiya wa in jadaluka in suka yi jayayya da kai fa qul ka ce musu Allahu a'lamu bima ta'malun Allah shine mafi sanin abin da kuke aikatawa Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyama lalle ubangiji madaukakin sarki zai yi hukunci a tsakanin ku ranar tashin alkiyama fima kuntum fihi takhtalifun dangane da abin da kuka kasance kuna sabani a cikin sa anan ubangiji madaukakin sarki sai ya dawo zuwa bayanin al'amarin takalif nauye nauye na shari'a da ya dora wa kowace al'umma kuma yake gargadin waɗanda suke rayuwa lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke bin wani addinai ba addinin musulunci ba kuma har suke jayayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke musu da shi cewa abinda suke kai shine na gaskiya to sai Allah ya ce musu li kullu ummatin ja'alna man sakan ay li kulli qarnin min al-qurunil madiya duk wani qarni daga cikin qarnonin da ya gabata wada'na shari'atan khassa mun sanya musu shari'ar su wanda take kebantu da su ta yadda ba wata al'umma da shari'arta take tsallake ta shiga cikin wata al'umma ko wata al'umma an sanya ta shari'arta kuma idan wannan annabin lokacin sa ya kare shine shari'ar wannan annabin ta yanke yanzu shari'ar annabin da ta biyo baya ita ce za ta ci gaba hum nasikuhu ay sifatan liman sakan والدمير لكل أمة أي تلك الأمة هي العاملة بها به لا غيرها ناسكه معنى أي ونن الأمة دمك سنيا ونن شرعر سوني ما سأيكي دو ونن شرعر با وتا الأمة تيزا تزوت يؤيكي دو تشرعا با ودى با أتكين الأمة تأكا أيكو با مثال التورة لو كتن دا أكا سوكت دا التورة الأمة دا تكي رايوا ون دا أكا أيكو النبو موسى a cikin su to su suke amfani da shari'ar at-taura din da Allah ya saukar lokacin da aka aika annabi Isa to shikenan yanzu an dauke at-taura da hukunce hukuncen sa al'ummar zamanin gabaki daya za su bi annabi Isa ne in suka bi annabi Isa alaihi salatu wassalam sai su yi amfani da injila sai su ci gaba da shari'a ita ce shari'ar su a wannan lokacin to lokacin da fatarar da aka aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani to sai dukkan al'ummar duniya ta kyale injila sai ta komo kan alqur'ani mai tsarki ya zamanto shine abin ruko da aiki da bautata ma Allah dan haka alqur'ani yanzu shine abin bi ga dukkan al'umman musulmai ta duniya gabaki daya, kuma shi za su bautatawa Ubangiji madaukakin sarki da shi ta yanda za su yi kaiwa Allah madaukakin sarki da'a, ta yanda za su rinka bin Ubangiji madaukakin sarki ta yanda shari'ar da Alkur'ani ya zo da shi, ba shari'ar da At-Taura ta zo da shi ba, ba shari'ar da Injila ta zo da shi ba. Sai yasa sai Allah ya ce fala yunazunaka fil amri, to kada su yi jayayya da kai akan wannan al'amari, su zo suna musu cewa ai su ma an saukan musu da littafi, su ma ma'abuta littafi ne, su ma At-Taura ne suke bi, ai su ma Injila ne suke bi, kamar yanzu da yawa da yanzu da zaka ga kristoci suna magana, ai sai kaga suna ta musu, wai ba za a ce musu arna ba, ba za a ce musu kafirai ba, ai su ma abuta littafi ne. Su abinda suke bambancewa, Alkur'ani ya ambaci kristoci da kafirai, ya ambaci kristoci da arna, ya ambaci kristoci da ahlul kitabi, siyasar zamantakewa ne kaga musulmi suke kiransu ahlul kitabi ko kristoci. Amma Allah madaukakin sarki ai ya ce laqad kafara allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam, laqad kafara allazina qalu inna Allah thalith thalatha. Allah ya ce kafirai ne duk wanda suka ce masihu Allah ne ko trinity ko maryam Allah ce, wannan kafirci ne. Duk wanda a cocin sa yasa hoton maryam yake bautata mata, yana zuwa dan bautan gunki ne, ba bautar Allah yake ba, gunki yake bautatawa. Da haka da yawa kiristoci gunkina suke bautatawa, ba Allah suke bautata, ƙarya suke. Duk wanda yake bautatawa masihu, duk wanda yake bautatawa salisu salasa trinity Allah Allah ne, maryam Allah ce, isa Allah ne, wannan kafiri ne. Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna Allah salisu salasa. Sai kuma ya kira su ahlul kitabu a wani waje. To kaga in ana siyasar zaman tare, zaman lafiya, musulmi zai rinka ce musu kristoci ahlul kitabi. Amma dan musulmi ya ce wa kristoci arna, ya ce musu kafirai, ba wai laifi yayi a wajen Allah ba, Alkur'ani ya ce musu kafirai. Don haka ya kamata musulmi mu san wannan, kada su yi fala yunazunaka fil amri, kada su yi jayayya da kai dangane da wannan Alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukan maka. Ud'u ila rabbika, kai kira zuwa Ubangijinka. Innaka la'ala hudan mustaqim, lalle kai kana kan shiriya wadda take miƙaƙiya. Ai hanyarka lafiyayya ce, fayyatacciya ce, miƙaƙiya ce, ita ce za ta kai ka zuwa aljanna, ita ce za ta kai ka ga Ubangiji madaukakin sarki. Duk wata hanya da mutum ya bi a yanzu dai, ta At-Taura ko ta Injila ko ta wani addini, ba addinin musulunci ba, to ya dau bautsiya hanya, hanyar nan ba za ta kai shi ga aljanna ba, domin wannan hanyar tuni an datse ta, an dasa hanya Alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an sanya ta ita ce hanya madaidaiciya. Dan haka ba wanda zai tsira da addinin sa ko da abun bautar sa a wajen Allah sai wanda ya bi Allah subhanahu wataala. Kamar yadda Allah ya ce wala yasuddunaka an ayati llahi ba'da an unzilat ilayk wad'u ila rabbik, ay wala yasuddunaka an ayati llahi, kada su kare ka da bin ayoyin Allah, ba'da iz unzilat ilayka, bayan an saukar zuwa gare ka, wad'u ila rabbik, kai kira zuwa Ubangijinka. Duk shirman da waɗanda ba musulmi ba za su rinka faɗa, da shubohin da za su rinka faɗa, da kinyin imani da za su faɗa, to kada su hana musulmi bin Allah, kada su hana musulmi tsayawa da hadda Alkur'ani da fahimtarsa da aiki da shi da karanta shi, duk rudin da wani wanda ba musulmi zai kawo ba, to kada musulmi ya kula da wannan, kawai musulmi ya tsaya ya kira duk abin da ka kai ka faranta a Kirista ko wani arne ko wani ahlul kitabi, ba za ka iya faranta mishi ba. Dan haka abinda za ka yi hikimar zance da hikimar bayani da kira zuwa ga Allah, wanda Allah ya so ya shiryu sai ya shiryu. Ai ga dubban su nan suna shiryuwa, manyan su suna shiryuwa, waɗansu ma manyan fastoci a ƙasashen Turai, in ka yi magana sai ka rasa tunanin cewa me zaka kira su musulmi ne su ko kristoci. Naji wani babban pasto babba a Ingila sama da mutum 200 yana musu lecture, yana ce musu a cikin ku akwai wanda ya taba karanta alqur'ani, aka yi fada kristocin sun cika a cocin sa, yace dan Allah duk wanda ya taba karanta alqur'ani ya daga hannu gabaki ɗaya a cikin sun fi 200 duka bai fi mutum 2 suka daga ba. Suka ce kun karante shi ku biyun da kunka karanta, kun karanta alqur'ani daga A zuwa Z. Suka ce ba su karanta ba, dan wani abu suka karanta. Yace to ta yaya za ku gane qur'ani gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba? Yace duk abin da muke karanta muku, muke fada muku, ku je ku karanta alqur'ani. Yace ni na karanta alqur'ani daga A to Z, kuma na san wallahi alqur'ani zancen Allah ne gaskiya ne, kuma duk abin da alqur'ani yake fada gaskiya ne. Dan da naga alqur'ani yanda yake ba wani mutum da ya isa ya kama, amma ni kirista ne. To shi yasa sai musulmi suke tambaya to wannan shi me za a ce mishi? Da yawa daga cikin su sun san cewa ku zo ku karanta littafin Allah, amma sun fi karanta barantana kristoci da yawa da kikai namu na nan, wanda ba sa karatu ba sa komai, sun meda tsakanin musulunci da musulmi sun meda mu kamar wani fada ta yare. Babban matsalan mu da aka dasa mana a arewa din nan, a ƙasar nan an dasa mana fadan mu da kristoci ya koma ba fadan addini, fadan yare ne. Suna ganin kawai musulunci kamar Hausa Fulani ne. In ina kare-kare, ina wani dan Andas ko dan wani Jos ko dan wani Plato ko Kristan Taraba ko kawai yaren nake ganin shine kristanci. Bai san ba ruwan addini da Hausa da Fulani da kare-kare da wata tsiya, duk wannan ba ruwan musulunci. Baya da boundary shi musulunci, baya da iyaka na yare, baya da iyaka na jinsi, baya da iyaka na menene. In kuna so ku san musulunci, ba ku daina kallon abin da Hausa da Fulani suke aikatawa ba, ku duba alqur'ani, translation din alqur'ani. Duk wanda ya karanta alqur'ani da gaske translation ɗinsa na turanci ma kawai ya kai Z, sai kaga ya sallama wa musulunci. Duk wani ɓarnan duniya da kuke takama da su kuma ba ma wai na Najeriya nan ma, ku je ku karanta su yadda suka karanta alqur'ani. Thomas Jefferson, kullum ina faɗa, ɗaya daga cikin manya-manyan wanda shine ya kawo demokaradiyya, Thomas Jefferson na America, yana da ƙur'aninsa, yanzu ƙur'aninsa yana nan ma a Congress ɗin America a ajiye. An san cewa shi duk sakafar da civilization ɗin da ya samu a duniya, wanda yau duk ci gaban duniya America suke takama da shi, daga ƙur'ani ne. Kuma an ga ƙur'anin sa yanzu, kwanan nan ma da aka yi wani maharajan a Dubai aka kai alƙur'anin, yana jan layi a wasu ayoyi da wasu abubuwa da komai. Don haka addinin musulunci in kana so ka fahimce shi, karanta shi za ka yi, ka samu littattafan fasara alƙur'ani ka karanta, ka samu alƙur'ani, ka samu hadisai ka karanta, ka samu rubututtukan da aka yi daga baki ɗaya. Duk wani fasto da duk wani rabaran da duk wani mai wanda ya karatu, to za ka ga ya bar wannan hanyar, ko kuma ya zauna a hanyar kristanci saboda nan ake samun kuɗi. Sai mai ƙarfin imani zai bar hanyar, saboda kuɗin da suke turawa, kuɗin dalolin turawa da ake turowa, da sacrifice ɗin mabiya wanda ba ɗaya ne da musulunci ba. Muna in ka shiga musulunci zai dai kai ta ƙwarbai ka nemo wa kanka. Na samu ƙaton fasto, babban fasto wanda ya musulunta, yana da makaranta yanzu da mahaddata alqur'ani da komai da komai. In ka gan shi sai ka tausaya mishi, amma lokacin yana fasto albashin shi kawai daidai yake da wani gwamnan a state ɗin da yake riƙewa. To wannan fa da yawa shi yasa wasu fastoci da rabaran-rabaran suka ƙi barin harkar, saboda sun san harka ce da ake samun kuɗi, ake rayuwa, ake abin nan, ake duk wani abu da za a yi. To shi yasa aka cewa manzo sallallahu alaihi wasallam da dukkan mutanen al'ummar da za mu biyo baya, mu dai mu kira zuwa ga addinin Allah. Wa in jadaluka, idan suka zo jayayya da kai, fa qulillahu a'lamu bima ta'malu, kace ubangiji madaukakin sarki shine mafi sanin abin da kuke aikatawa. Akwai jayayya da ba ta fahimta ba, zaka ga wani ya jawo yana ta mutu da kai bai ma san inda aka nufa ba, to wannan kawai kace Allah ya san abin da yake da wa ba dan ya fahimta ba wa in kamar yanda Allah ya faɗa a wani waje wa in kazzabu ka faqul li amali wa lakum a'malukum in suka ƙaryata ka to kace kuna ku kuyi aikin ku ni ma ina da aiki na antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun ko kun kubuta daga abin da nake aikatawa ni ma na kubuta daga abin da kuke aikatawa kowa ya je ya aikin sa mu je gobe kiyama mu ga wa zai gane kuransa domin Allah madaukakin sarki shine mafi sanin duk abin da kowa yake aikatawa Allahu a'lamu bima ta'malun wannan tahdidi ne tsoratarwa ne mai tsanani cewa Allah ya fi san abin da kake aikatawa kuma zai ma hukunci akan abin da kake aikatawa kamar inda yace huwa a'lamu bima tufiduna fi kafa bihi shahidan baini wa bainakum Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyama fima kuntum fihi takhtalifun lalle Allah madaukakin sarki zai yi hukunci ranar tashin alkiyama a tsakanin mu duk abin da muke gwagwarmayan nan sai Allah ya yi hukunci sai mai gaskiya ya tabbata mai gaskiya a gaban Allah wanda zai shiga aljanna ya shiga wanda zai shiga wuta ya shiga kuma a lokacin da na sanin ba ka da amfani shi yasa kafin ka je lokacin da zaka yi da na sani to anan ya kamata mutum ya gyara ka tsaya tsayin da ka kai addini sambel ka ba Allah sambel kai tauhidi ba bid'a ba shirka ba tamfatanfe ka tsaya kai addinin Allah kuma addinin Allah ana yin sa ne a karance ka je makaranta ka bude littafi kai karatu ka fahimci addinin sannan kuma kai kira zuwa addinin da hikima duk wanda ka samu zai rena ma hankali ya kawo ma tasgaro cewa yana ganin zai tseba ma shubha ka kyale shi kai kai dai ka ci gaba da aikin ka na gaskiya Allah zai hukunci a tsakanin al'umma ranar tashin alkiyama ubangiji madaukakin sarki Allah ka sa haka hukunta muna cikin waɗanda zamu rabauta ranar tashin alkiyama duk abin da muke aikatawa na alkhairi Allah ka ba mu ladansa duk abin da muke aikata na kuskure ko na sako Allah ka yafe mana ubangiji madaukakin sarki ka amshi ibadanmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki ƙasar mu Najeriya Allah ka taimaki yankin mu na musulmi ubangiji madaukakin sarki ka taimaki ƙasashen musulmi a duk inda suke ya Allah madaukakin sarki ka kawo mana agaji ka fitar da mu daga cikin halin da muke ciki Allah ka sanyaya mana Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka san halin da al'umma suke ciki na kunci da rashi ya Allah ka tausaya mana Allah ka kawo mana rahmanka da jin kanka ya zal jalal wal ikram akwai neman taimako